Assalamu alaikum. Barka da wannan hutu. Barka da cikin kowa da shirin ciwon yammaci. Tare da ni Aisha Mufazu. Yau a cikin shirin ciwon yammaci, mun karɓi bakuncin Dr. Nuru Ahmad Kashi, kwamishiniyar ma'aikatar gona da albarkacin ƙasa a jihar Yobe, wacce za ta yi bayani a game da muhimmancin ilimin yammaci a Benin. Da irin gwagwarmayar da kai a rayuwa da kuma Hajiya Asma'u Abewana, shugabar kungiyar Azawaj Women and Children Center wanda ke Ja, wacce za ta yi bayani game da kungiyar Tata da Mr. Sudan Fata. A yi sauraro lafiya.
Ba kasafai ake samun mata irin ki ba waɗanda sun yi gwagwarmaya a fannoni daban-daban. Za mu so ki dan ba mu labari na baya kuma so amfana.
Alhamdulillah, Abu yana tashi ne daga family, daga gida, shi yasa muke ta maganan cewa mata su yi ilimi. Mahaifiyata Allah ya ji ƙarai tana karantarwa a Yarwa, ta zo ta zama da matsalolin idanu, ta ce ita local craft za ta koya, ana kiranta mama local craft. A hakan ma mu muka yi yanda muka sa ta yi retire, muka yi working don ta huta. Duk da haka ana zuwa gida tana karatar da Qur'ani, tana local craft. Ta tsani ta ga mutum baya karatu kuma baya sana'an komai. Yanzu a haka zan iya dinki na da yake yanzu ayyuka sun yawaita, shi yasa. Na biyu, ni ba a gabanta na tashi ba, a gaban kakata na tashi. To ita ma ba ta son zaman banza, da haka aka taso ba zaman banza karatun nan dai, aje a yi kaza, a yi aiki, a yi tsafta, a yi kaza. Kin gani da discipline, ka koya wa yaro ibada, sa'an nan ka nuna mishi amfanin lokaci, kar ka ɓata lokaci, yanzu nan a yi kaza. To sai ki ga mutum ya haɗa waɗannan abubuwa cikin taimakon Allah. Sai ki ga ya tashi da shi. Kamar mahaifina ko kuma kakan nawa, dukansu zan ce sojoji ne, batun wani excuse in an ce kaza ma bai taso ba. To kin ga wannan yana cikin wasu abubuwan da ni na tashi da shi. To da aka zo aka yi mini aure, sai zama shi mai gidan yana da interest shi ma a makaranta. Ni ina degree, shi yana HN dinsa. To a haka mu zo hutu, yana encouraging dina. Wataran zan yi fishi kamar da na koma master. Na taba fishi na ce ni wannan abu kaza, yace zaki je ki. To kin gani in ka samu fahimtar waɗanda ke tare da support, sai kiga Allah ya taimake ka. Ina degree na haifi baby na farko, ina NYSC na haifi na biyu, haka dai ina ma PhD. Don haka aure baya hana karatu, amma ka samu support daga family, ka samu support na wanda kuke tare. Amma samun haka ba zai ba sai da biyayya, sa'annan zaki samu duk wannan. Shine dai abinda zan iya faɗi a takaice.
To Hajiya, menene ya baki ƙwarin gwiwar kafa wannan kungiyar?
Ke a lokacin da ina aikin gwamnati, sai abubuwa da mun gani da suka tayi min da hankali, wanda ya zamanto na ce insha Allah ina da rai da lafiya, ina da ƙarfin jiki na zan tada wannan NGO. Domin saboda batun tarbiyyar tamu ta tabbare daga gida ne, babu wannan koron da ya zamanto da uwaye suke da shi. Wanda zaki ga cewa ba diyarka ba, ko diyar wani aka baka amana, in dai matsayin diyarka ce ba za ka kalle ta ba. Ko da ko akwai aure tsakanin kai da wannan yarinya ba za ka kalle ta ba. Yanzu abu ya ɓaci, za ka ga ya uba ce mai ya daɗe. To ki gaya mu wannan abun yana faruwa cikin gida ne ba? To shi ne ke miki magana batun tallafawa mata ne. Idan mace tana da ƙarfi a gida, tana da hali, waɗannan abubuwan za su rage. Gaskiyar mace za ki zama to kina lokacin kallon ƙarfi, ƙarfi tana buƙatar wani abu nan take, za ta so ta gaya miki. Kuma sannan idan wani abu ya same ta kina da ƙarfi, bari in gaya miki gaskiya, mu mata abin da yasa ake cutar mu nan arewa abu uku ne. Babban abun ma shi ne batun wannan zamanto mace tana da abin hannunta. Ba wai abin hannunta ya kuɗi a ce sunanta ya yawo mai arziki ba, a'a tana da abin da za ta iya ɗauka ma kanta lalura, gwargwado abin da take iya ɗauka nata na kanta. Ba wai a je a ƙarya a ce ai wancan ai wannan ba, a'a abin da in tana buƙatar 2,000 ne, 3,000, 4,000 tana iya shiga ɗakin ta je ta ɗauko ta yi, na ɗanta ma ko na ɗanta tana iya yi. To za ki ga cewa akwai wannan kusanci tsakanin ɗa da mahaifi, wanda ba ya da za a yi yaro ko yarinya tana cikin wani hali ba za ta iya damun wata ba, ita kuma uwa ba za ta iya mata sanka. Amma inda zama take mace kina ta kanki, ke ma kina ta neman wanda zai taimaka miki da naira 500, da naira 300, da naira 200, yaushe kike kallon maganar ɗanta? Amma yau amma tallafa mata ga ke gani in wannan abin bai rage. ake ba tallanan da ake cewa ana yi da wannan magana batun su yara ga ci da abubuwa sun rai
to yaya ya kamata mata su fuskanci al'amura na rayuwa
to a fannin da zan ce in aka hada karatu aiki da me shine rayuwa don haka a fannin rayuwa ko ma wani irin hali ka shiga ciki ka san ubangijinka shine na farko ka san ubangijinka shine na farko na biyu kai hakuri duk wani abin da kake yi in babu hakuri ba za ka cima buri ba kuma dole ka rika kana tafiya akwai kalubale kai kokari wannan kalubalen ka tsallaka shi to akwai wani abu amma fa sai da hakuri sa'an nan ladabi da biyayya ladabi da biyayya wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abinda zai sa mutum yayi succeeding a duk abinda yake yi zaka je lecture ka dawo a baku ko assignment sai kaga an baka to ka kwana kana rubuce kai menene to in ka zo ka jefa wa malami to ni gobe ma -2 zan sa maka amma malam gashi kaza kaza ina so a zauna a sake koya min inda na samu matsala ne duk yanda malami yake zai san cewa kana da ladabi don makarantan ba kawai bokon ake koyarwa ba ana duba resilience naka irin hakurinka juriyanka da jajircewa ko siyasan nan da ake wanda bai kai ka ba zai zo zai kira sunanka gatsawa zai fadi abin da ya ga dama kawai sai ka daga kai ka kalle shi in kuka hadu yaya kuna nan lafiya sai ka ga ya ju kunya to amma ka ce ni ma bari na cire hijabi na yau sai nayi kaza da wani ko da wacce girma ya zube to haka wannan abu uku ka ji tsoron Allah ka san Allah yana tare da kai kuma yana kallonka na biyu kai hakuri na uku ka jajirce kai ladabi da biyayya to sai ka ga duk wani abu na rayuwa ya zo maka da sauki kuma kai ta godewa Allah
Hajiya maganar batun population yanzu mata da nake dili da su mun shekara uku cikin na kudin muke da su akwai lokacin da muka dauko maganar batun muka daga daga 10,000 zuwa 20,000 sai muka ce mun matan to duk wanda take da dan karamin yaro shiga ciki irin ba zalimin zaki biya kudin a cikin lokaci so saboda haka maganar batun ba masu ciki sai muka ce to ku sai ku tsaya sai in kun haihu sanan sai a ba ku don wannan abu a cikin da muna ba ku kota 6 muna ba ku kudin ku wata 3 kuna amfani da su sanan ku biya cikin wata 2 da rabi kin gane gujin wata 5 da rabi kin ce saboda haka irin mai ciki wanda take da laulayi da wancan ba za ta iya ba sun kuce to mata wanda suke ciki za mu bar ku sai in kun haihu irin lokacin na kuna da karin jikin ku sai ku sai dai daga cikin su zuciya mai cewa Hajiya ni za ki ci to Aisha akwai wani abu da ni ce wata ke ƴaƴan ki nauyin su ta ce mu ta ƴaƴan ta kudin ku ce ki wata ce ni ce mai musu dake ta ce mu yana noma kuma yana koyarwa a jiyo sakamin su tace to ke ni ta ce banda yin wannan kusan take yi ba wani abu da take sun ce mata to yanzu in kika haihu wannan shine na biyu ku bari in kika haihu kuma ya magana sai ta ce mu ba mu magana da ita ba ta da kanta ta ga effect din wannan abu domin duk matan da suka fara 2,500 tare da su 10,000 tare da su yau sun wuce sun kai wani matsayin da su suna 20 wanda kuma in za mu sake bayarwa 50 su za mu dauka sai ta zo ta ce mu Hajiya sun ce mata ta ce ai bana na haihu na je asibiti to kin ga shi sirrin family planning mutane ba su sani ba gwamnati ba su sani ba suna ta magana batun akai mace ta je ke family ba a haka ne you have to earn a kind of trust feeling tsakanin kai da mutane domin ko kina mai ilimi kin ce kina ciwon kai na bude jaka ta dauko miki panadol da ba cikin takarda mai yanda aka rubuta miki panadol ba na baki ba za ki sha shi ba in ka sani za ki ce to gurin aje sai naje na ci abinci sannan in je in sha to mata na ba su yi makaranta ba su sani ake ciki ba mata yi a nuna musu darasi kan cewa in ka haihu kamata ya ka ba da shekara uku ko hudu kafin ka sake saboda ka samu karfin jikinka ka samu kai ma ka yi wani abu ne zaman to domin ba kowa ke yin ciki ya kwashe lafiya wasu za su ciki watannin tara duk ba su da lafiya amma in baki da ya zaki wani sana'a a nuna musu dalilin da yasa aka ce ai ba wai dan kasa haihu ba don dole kace mishi kashi hawo zai yadda ba amma in kace mishi a dalilin da yasa saboda idan kin haihu kina da goyo ko wadin suke aikin wanda ana ba su dan lokaci kadan su je su zauna su huta kina bukatar hutu amma idan kika dan ba da tazaran na shekara uku hudu zuwa biyar to zaki samu cewa in kin yi wannan kisa akalla kina da lokacin zaki zauna ki abin zaki nemi kanki
to mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon kyamace a yau Idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe, za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Miru Ahmad Anshi da Hajiya Asma'u Abewala sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu muke yin fatar muni lafiya.